sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta na faɗaɗa ayyukansu a yankin zirin Gaza, yayin da suke ci gaba da kusantar yankin don ƙaddamar da cikakkiyar mamaya a zirin. A ranar Juma'a, hanyoyin intanet da na wayar salula suka katse a yankin na Gaza sanadiyar zafafan hare-haren da Isra'ila ke ta kaiwa, lamarin da ya hana ɗaukacin al'ummar yankin da yawanta ya kai miliyan 2.3 daga yin hulɗa da sauran al'ummomin duniya da ma tuntuɓar junansu. Isra'ila dai ta jibge dubban ɗaruruwan dakarunta a kusa da iyakar yankin na Gaza. Kutsagai da za ta yi cikin yankin na Gaza mataki ne na zakulo mayakan Hamas don mai da martani ga mummunan harin da suka kai a ranar 7 ga watan Oktoba. A daren Juma'a an yi ta jin fashe-fashe a yankin waɗanda suka riƙa haskaka sararin samaniyar yankin na Gaza. Babu dai tabbacin iya adadin mutanen da suka halaka a sabbin hare-haren na baya-bayan nan saboda rashin hanyoyin sadarwa. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa tsarin ayyukan jin kai a yankin nazirin Gaza na fuskantar barazanar rugujewa baki ɗaya. Yana mai cewa idan ba a samu wadatattun kayayyakin ayyukan jin kai da man fetur ba, fararen hunan da ke yankin za su faɗa mawuyacin halin da ba zai misaltu ba. Cikin wata sanarwa da ya fitar, Antonio Guterres ya ce dakika bayan dakika al'ummar yankin na Gaza na ƙara faɗawa cikin mummunan halin rayuwa. Ya ƙara da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ta iya ci gaba da kai kayayyakin agaji cikin Gaza ba idan har ba a samu sauyi kan yadda al'amura ke gudana a yankin ba. Guterres ya kuma ce wajibi ne a sassauta ayyukan tantance kayayyakin da ake shiga da su tarrafa, domin a samu ƙarin manyan motocin da za su kai kayayyaki cikin yankin wanda ke ƙarƙashin kulawar Hamas. A gefe guda kuma, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai taimaka wajen samar da wata haɗaka da za ta tallafa wajen samar da kayayyakin ayyukan jin ƙai don agazawa fararen hula Falastina a yankin na Gaza. Macron ya bayyana haka ne bayan kwanaki biyu da shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai ta EU suka kwashe suna taro a Brussels wanda aka kammala a ranar Juma'a. A cewar Macron, za su kafa wata haɗaka ta ƙasashen nahiyar Turai da dama, ciki har da Cyprus, wacce za ta zama cibiya ko kafa ta gudanar da ayyukan jin ƙai. A ranar Alhamis, Macron ya ce za su tura jirage masu sukar angulu zuwa yankin na Gaza don su tallafa wa al'ummar yankin. Shugaban na Faransa ya kuma jaddada kiran da yake yi wa Isra'ila da ta kare rayukan fararen hula yayin da take kai hari kan mayakan na Hamas, tun bayan wani hari da suka kai a ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya halaka Yahuda 1,400 ciki har da sojoji da fararen hula. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Maine da ke arewa maso gabashin Amurka sun ce suna bibiyar bayanan sirri aƙalla 530 da suka samu daga jama'a, yayin da suke ci gaba da farautar wani ɗan bindiga da ake zargin ya kashe mutum 18 a birnin Lewiston a ranar Laraba. Yayin wani taron manema labarai, ‘yan sanda da kwamishinan kare al'umma Michael Soschuk sun nemi jama'a da su ƙara haƙuri yayin da suke aiki a kan bayanan da mutane suka ba su kan yadda za a gano inda Robert Card mai shekaru 40 yake, wanda hukumomin jiha suka alakanta da harbin kan mai uwa da wabi da ya yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum 18 a wajen wani shakatawa. Michael ya ce har yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike a inda lamarin ya faru, wanda ya ce zai ɗauki kwanaki da dama. Shugaban 'yan sandan birnin Lewiston David St. Pierre ya nemi jama'a da su zauna a gidajensu yayin da ake ci gaba da farautar ɗan bindigar. Tunda dai aka rufe ɗaukacin makarantun yankin gudun kada mutumin da ake nema ya faɗa ɗaya daga cikinsu. Wata kotu a Qatar ta tuhumi wasu tsoffin sojojin ruwan India su 8 da laifin yin leƙen asiri ma Isra'ila, inda aka yanke musu hukuncin kisa kamar yadda wasu majiyoyi a India da Qatar suka bayyana a cewar kamfanin dillancin labarai na AP.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro da ka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin shirin namu na yau, za mu mai da hankali ne dangane da wata rundunar sa-kai da gwamnatin jihar Katsina ta kafa, wacce za ta taimaka wa jami'an tsaro domin yaƙi da 'yan bindiga daɗi a cikin jihar. A bayan nan, gwamna Umar Dikkorada na jihar Katsina ya yi taron manema labarai, inda ya bayyana makasudin wannan runduna da kuma ayyukan da za ta yi domin kokarin da ake yi na tabbatar da tsaro a cikin jihar. A taron na manema labarai, wakiliyarmu Medina Dauda na ɗaya daga cikin 'yan jaridun da suka halarci wannan taro, ga kuma yadda gwamna ya fara musu bayani dangane da makasudin kafa wannan kungiya.
Alhamdulillahi, mun gode ma Allah da ya bamu damar muka kaddamar da wa'annan yara. Alƙawari ne muka yi wa mutane tun lokacin da muke yawo na neman ƙur'unsu, cewa in Allah ya yarda za mu ɗauki matasan da suke wa'annan ƙauyuka wa'anda wannan matsala ta dame su, mu ga cewa mun ɗauke su sun zo sun taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar mu ta Katsina. Kowa ya sani cewa yanzu yankinmu na arewa maso yamma shi ne ya fi kowane tsanani na rashin tsaro a ƙasarmu. Ana kashe mu 'yan uwa, ana mana rafin, an lalata tattalin arzikinmu, kuma ana yi mu mata fyaɗe. So wannan halin da ake ciki, duk mai imani ba abin da zai sa gaba wajen ganin an kawo ƙarshen shi in banda wannan matsalai, domin ita wannan matsalai ita ce wadda za ta kawo ƙarshen hidiman nan. Abin da yake ba mutane al'ajabi ga abin da muka yi a jihar Katsina, kaji ana ta ce ka ce ka ce ka ce na ce, shi ne ba a saba wai ɗan siyasa ya yi alƙawari ya cika ba. Shi kuma shugabanci an gina shi bisa ga amana da alƙawari da cika da mutunci. So wannan shi ne dalilin da ya sa muka ce wannan alƙawari da muka yi mutane, in Allah ya yarda shi ne abin da za mu sa gaba. Shi yasa da muka zo jihar Katsina ba mu yi wata ba abin da muka kama yi kenan hidimar tsaron nan, sai gashi kwana 100 da kafa gwamnatinmu, Allah ya ba mu nasara wajen kafa wannan irin hukuma a jihar Katsina. So wannan abu ne wanda za mu yi ma Allah godiya, domin duk tafiyar da muke muna tafiya ne bisa amincewar Allah, kuma muna roƙon Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa ganin cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala da ke damun mu.
Wannan hukuma da kuka kafa, wani irin aiki za ta yi, kuma ya aka yi aka samu waɗanda za su yi aiki?
Wato yara ne muka shiga cikin ƙauyukan da abin ya dama, muka ɗauko su, kuma yaran nan forms muka bada, wanda ke sha'awa, wanda ke so ya cika form ya nuna buƙatar shi ta san haka. Kuma lokacin da muka bada form ɗin, sai da muka buƙaci mai ungoshi sai ya sa mu form ɗin hannu, mai garin shi sai ya sa mu form ɗin hannu, hakimin shi sai ya sa hannu, chairman na ƙaramar hukuma sai ya sa hannu, DBO da DSS na wannan ƙaramar hukuma, don dai mu tantance mu tabbatar da cewa yara ne na ƙwarai da ba su da wata alamar tambaya muka ɗauka. Kuma muka ce ɗan shekara 20 zuwa 35, domin lokaci ne da yake da gane ƙarhin da zai iya yin aikin nan. Sannan kuma yaran nan da aka ɗauka dama su ne suke taimaka ma ƙauyukansu, to kuma yanzu sai Allah ya ba su taimako, gwamnati ta shigo ta ce za ta taimake su. To shigowar gwamnati ta taimake su ya sa na samu ƙarfin gwiwa ƙwarai, na samu horin ciki irin yadda baka tunani, yadda naje na ga yaran nan suna murna, suna sha'awa abin da aka ɗauke su su yi, suna tsalle suna murna duk da wahalar da suka sha na kwana 60 da aka yi training ɗinsu a wuri da muka keɓe a yi training ɗinsu. Amma wallahi in ka kalli bidiyon da muka kaddamar da su, za ka ga yaran nan na ihu, na tsalle, na jin daɗi. Kuma tun da yaran nan suka koma ƙauyukansu, mun rabu da samun attack, mun rabu da samun matsaloli, muna samun bayanai na tsoratarwa za su zo su wogayya su kashe yaran su anshi dindogoginsu su anshi motocinsu su anshi baburansu. To mu ma yadda suke cewa za su zo su yi wannan aikin, mu ma yanzu mun shirya za mu rika iske su gidajensu da lungunansu a cikin dajin muna tun musu. Mu ma ba za mu kwanta ba mu jira sai wani ya kawo mu hari, wallahi mu ma hari za su kawo mu kai musu. Kuma in Allah ya yarda Allah zai shiga lamarin nan sai mun ga karshen mutanen nan.
In ta'addan nan na amfani da manyan makamai ne kowa ya sani, gashi kun horar da yara, ina ga batun makaman da za su yi amfani da shi?
Mu abinda ke takura mu a ƙasar nan shine akwai makaman da aka yarda mu yi amfani da su. Kuma mu a gwamnatance ba mu wuce bisa wannan tsarin na makamin da aka ba mu damar mu yi amfani da shi. Amma abinda za ku tuna, aikin nan ba su kaɗai za su yi shi ba. Za su yi shi haɗe da sojoji da 'yan sanda. Kuma sojoji da 'yan sanda su ma suna da irin wa'annan makaman wa'anda 'yan ta'adda suke amfani da su, wa'anda ma suka yi na 'yan ta'adda. So ina ganin idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfe da yaran nan da 'yan sandanmu da sojojinmu, wallahi tallahi za mu yi abinda duk za mu iya yi a kawo ƙarshen matsalar nan. Kuma duk na zagaye jami'an tsaro na ƙasar nan baki ɗaya, tun daga sojan ruwa da na ƙasa da na sama da kuma ɗan sanda da sojoji da jami'an ɓoye da duk wanda ka sani. Kuma duk inda muka je ƙarfin gwiwa suke ƙara mana cewa wannan abin da muke su muke taimako domin yaran nan za su taimaka ma jami'ansu wajen gawo ƙarshe wannan matsalar. Kuma ai ba ma yawancin makami ba ne ke abin, zuciya ce ke yin abin. Yanzu abin da zai baka mamaki shi ne sai yaro 'yan ramammun yara guda huɗu su hawo babur da 'yan bindigoginsu guda biyu ko guda uku su kori gari. Su dole sai mutane sun tashi tsaye, mutuwa sau ɗaya ake yin ta, ba mutumin da ke mutuwa sau biyu. Kar mu ƙara yadda yaro biyu ko uku ya zo da 'yan baburan banza ya kori mutane cikin gari. Mutane su tashi su tasan musu halba bindiga sau ɗaya ko sau biyu za su iya halbata, wallahi ba su halbata uku sai an cin musu. Mutane sai mun tashi tsaye mun neman mu kanmu yanci. Muna da matsala ta jami'an tsaro domin jami'an tsaron nan sun yi karanci a ƙasar nan. Ba su isa su kare mutane. Yake karamar hukuma da ke da mutum wajen 500,000 da ɗan sanda bai wuce 100 bai yi 50 ba. Da bindiga kila bata wuce 10 ba ko 15 a cikin karamar hukuma. So dole sai an yi wani abu na taimakama wa'annan jami'an tsaro. Su ma jami'an tsaro suna da rai, suna da mata, suna da yaya, suna da 'yan uwa. Su ma suna buƙatar kariya. Yaran nan suna da yaya, suna da 'yan uwa, suna buƙatar kariya. Jama'ar gari sai mun fito mun taimaka ma yaran nan. Shi ne kaɗai hanyar da za mu samu galaba a kan hidimomin nan, insha Allah.
A lokuta da dama abin nan kowa ya san ba a yin nasara sai an samu bayanan da suka dace. Kuma wani lokacin akan samu shafaffu da mai wasu ba a taɓa su. Kai kanka a jawabinka ka ce an samu sarakunan gargajiya masu wulƙe da makamai da hannu dumu-dumu. Ka fara gwadawa a zahiri jama'a su san wani ya tsira ba wai wani ya tsira wani bai tsira ba ne.
Wa'anda duk muka kama ko wa'anda ake zargi ana nan ana bincikensu. Kuma idan aka gama bincikensu, in Allah ya yarda za mu ɗau mataki. Kai bari in gaya ma wani abu. Wallahi tallahi ko matata aka kama tana da hannu da 'yan ta'addan nan, wallahi tallahi zan miƙa ta hannun jami'an tsaro su yi maganin al'amari. Ba za mu yarda da wannan abun. Wannan abun shi ya kashe ƙasarmu baki ɗaya, alfarma ita ta kashe ƙasarmu da hannu da mai da mai shuni da hannu mai shuni da dan me za ka yi ma talaka wanda ya saci akuya hukunci, wanda babban mutum wanda ya saci abin da ya yi ƙarin akuya ka ce ba za ka yi mai hukunci ba. Dan me za a ce akwai doka a ƙasar nan masu arziki ba a yi musu doka? Shi yasa za ka ga wani babban mutum in ya tsaya shi ci kashe babban mutum shi ne a tsaida shi wurin hukuma ta tsaida shi ya ce shi ba zai tsaya ba. Ɗan sanda ya bincike shi ya ce wai shi ne ya cika babban mutum, shi ne ya mai mutunci, shi ne wanda ake respect. Kamata ya yi doka ta yi aiki a duk wani mutum a ƙasar nan in dai muna son Najeriya ta ci gaba. Amma yanzu wai girma a Najeriya shi ne wanda ya yi girma wajen karya doka, wanda ya yi girma wajen cin mutuncin mutane shi ne babban mutum a Najeriya. 'Ya'yansu na wulakanta mutane ba a yi musu komi. Mutane suna da arziki ko suna da makamai su wulakanta mutane suna ga sun yi ƙarfin doka saboda wannan abin da ake sawa na wai cewa akwai wasu. So shi ya sa ma talakawan suke da jin haushin mutanen masu mulki, suke da jin haushin jami'an tsaron, saboda ganin cewa su kadai ake hukunta ba a hukunta sauran al'umma.
A ƙarshe daga bangare na, ka ce ka ba wa al'umma damar ba da bayanan sirri kai tsaye zuwa gare ka saboda su samu kwanciyar hankalin ba da wannan bayanai. Wace kafa kai ganin cewa kai gwamna ne kuma iso ka na da matukar wuya?
Duk wanda ya zo da niyyar ya ba mu wani labari na tsaro, muna hada shi da babban dogari na domin ya kawo shuri na ya bani bayanan da ya kamata. Kuma bayanan da ake bani, bani bukata a bani bayanai tare da wani, dan ban da tabbas wanda za a ba mu bayanin tare da shi bai da hannu cikin hidimar. So dan haka it is very important a bani direct abun nan. Kuma ni in na ba da labarin ga wani wanda zai dau mataki, na san in labarin ya hita shi ya hidda shi. So dan haka muna kokarin yadda da za mu yi. Kuma a lot of mutane a jihar Katsina suna human text, komin yawan text ina wata sa'a ko ban reply ba ina diba, ina ware kusan awa biyu duk sanda na shiga daki na kan kwanta bacci in diba sakunan da ke cikin wayata. In na diba su wanda ke da muhimmanci ina taking action, ba ma sai na maida, dan ban da lokacin da zan iya maida ma kowa a ansar sakon da yake, amma ina kokarin bakin gurgudu kashi 80 zuwa 90 na sakunan da nake samu a wayata ina karanta su. Kuma wanda yake bukata in yi aiki da shi, zan yi aiki da shi da izinin Allah. Kuma abin da za a sani, wannan shine karo na farko a Katsina da muka kafa ministry ta tsaro da harkokin cikin gida. Kuma commissioner na yana nan yana aiki ba dare ba rana, shi ma yana samun bayanai na tsaro bakin gurgudu wanda muke sharing tare da shi. Hukumar DSS kowace rana suna bani bayanai na sirri wanda suke taimaka mana. Kuma kamar yadda na faɗa, bayan wannan hukumar da muka yi, mun yi wasu mutane cikin wa'annan mutanen a sirrance wa'anda za su rika ɗauko bayanan su kansu yaran da muka yi da abin da ke faruwa inda suke da kuma sauran bayanai da suka shahi tsaro a ƙananan hukumomin. So abu ne muka yi, ko su da muka ɗauka ai ba sakin su muka yi saman masa ɗaurin talala, dan akwai masu binciken su cikin wurin kaya ba su san su ba, kuma za su rika ba mu bayani domin kowane irin cikin mutanen mu ba inda babu ɓata gari. Akwai a limamai, akwai a sarakuna, akwai a 'yan siyasa, akwai a talakan da kanshi, akwai ga kowane irin sakta, akwai cikin soja, akwai cikin 'yan sanda. So ba inda babu ɓata gari, abu ne ruwan dare ya shahi kowa. So don haka abubuwan nan sai mun sa idanu mun lura ƙwarai da gaske, mu iya yin maganin abin da muke iya, sauran wanda ba mu iya mu ban mu Allah ya yi mana maganin shi.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakiliyar tamu Madina Dauda da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti, sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sa'ar sada da muka yi da ku ta cin wani sabon shirin na Daɗan Gari na wannan mako. Shirin Daɗan Gari na wannan mako yana nan jihar Adamawa, inda ke da ƙananan hukumomi 21, kuma jiha ce wadda ke tutiya da albarkatun noma da kuma kiwo haɗe ma da masunta. Sai dai a wannan mako shirin ya leka ƙaramar hukumar Dole ta Kudu, inda shirin ya leka yankin gundumar Rugangi da ke ɗaya daga cikin gundumomi da ke ƙaramar hukumar Dole ta Kudu, inda kuwa yankin yake jingine da gabar Benue, wadda a wasu lokutan in aka yi cikowa wannan yanki na fama cikin halin ha'ula'i da al'ummar mazauna yankin gaba ɗaya. Duba da yanayin cikowar da aka yi a bana, hakan ta sanya al'umma mazauna wannan yanki na Rugange suka koka sakamakon matsalar da suka shiga na kiwon lafiya, inda suka ce asibitin su ya lime cikin ruwa tsundum, kuma kafin ma hakan ya kasance a wannan asibitin babu magani bare ma ma'aikata a wannan asibitin. Labarin da ya sanya al'umma mazauna wannan yankin suka kuka sakamakon irin matsanancin rayuwa da suke ciki na bangaren kiwon lafiya da dai sauransu. Mun koyi nasarar tattaunawa da wasu daga cikin al'umma mazauna yankin, inda kowanne ya fara ambaton sunansa da bakinsa.
Ni ne mai suna Adams Erugange. A gaskiya asibitin mu tana wani mawuyacin hali kafin ruwan nan ya zo. Asibitin nan ma'aikata guda biyu ne kacal wanda suke kokari anan, kuma duk kokarinsu in ba kayan aiki ba kokari kenan. Domin asibitin na yanzu painting da kuka ga an gyara an zai renovation nan, shi chairman na Yola South shine yazo wannan aikin, amma biye da wannan hoto ne kawai, wato it means kaman an wanke bayan koriya ne cikin sa da dutti. Domin cikin asibitin ba gado, ba asibiti, ba ma'aikata cikakku, kaga ya nuna cewa koriya ne aka wanke bayan ta cikin kuma da dutti. A yanzu shine muke roƙa ga gwamnati, ko dalilin ambaliyar nan, don Allah don Annabi muna kira ga gwamna sannan da chairman a taimaka. Garin Rugwange tana cikin jihar Adamawa, domin mu da Yola ba zai wuce kilomita 2 ne kawai mu shiga Yola ba. Da ce in ba dalilin ruwan nan ba, naira 100 ake biyan mashin na fai kai ka cikin garin Yola ka sake ka dawo. Amma yanzu gashi nan ba a lissafin mu a tsakanin wanda suke jin dadin gwamnati a wannan jiya, a wannan karamar hukuma ta Yola.
Shi ma Faisal Labo Rugwange, wanda ke zama sarkin matasan Rugwange, wanda shi ma yayi karin bayani kamar haka.
Ba komai wanda muke samu da na ga ma asibiti da mu ba hektan daga gani solar nan, wani yaron mu ne dan kasuwa wanda yazo ya taimaka mana. In ban da shi akwai wani ko bohol ko wani abun da ka gani? Babu shi. Sai wani region da kuka wuce ta wancan region yayi shekara 70 a ciki yake shan ruwa. Naira 100 katal muke biya na fef daga nan cikin Rugwange zuwa har bakin kasuwan Yola. Naira 100 katal ba abun da yake cikin asibitin, ban da tebur haka wanda yake zaune. Ban da shi ba komai da yake cikin asibiti.
Magunguna fa'ir na su ciwon kai da zazzabi.
Duk wannan babu shi. Duk wannan babu shi. Sai dai ake musu. Akwai malaman asibiti kwaya biyu. Suna zuwa su zo su zauna, to me za su yi? Ba abun da su zo su zo su zauna idan lokacin rigakafi ya zo, shine amfanin wannan. A kira matan mu nan in lokacin rigakafi shine na sake kawo magani anan. Lokacin rigakafi ba magani daga shekara 5 zuwa wata 5 ne ko nawa ne, shine kawai amfanin da muka san asibitin ne yake yi.
To su ma ana su bangaren masu sarotin gargajiya, mai jimillin wannan yanki na Rugwange kuma dan iya Rugwange, wanda shi ma yayi nashi tsokacin tare da kira ga mahukunta kan cewar lalle ilahin suna bukatun a kawo musu dauki, duba da yadda ambaliya ya tafi ya bar su cikin halin haula'i ga matsalar zazzabin cizon sauro da ake fama da shi. Amma asibitin nasu har yanzu yana cikin ruwa, babu magani, bare ma ma'aikatan jinya.
Obe Tadiyo Rugwange, wato ni ne mai jimillar Rugwange, an fi sani na kuma da dan iya Rugwange. Abinda ya fi ci mana zuwa Korea da shi ne ruwan ambaliya din nan. To ka san mu ko da suke mun saba da irin wannan tun kakkane ne, amma a gaskiya bana barnan da aka yi a ambaliyan nan su muka zauna ba mu taba yin irin shi ba, don muna tsammani za mu samu abinci da yawa. Makawayi garifa wato da masaran su shinkafan da ɗaya na kawai wanda dai an nishe kafin a yanka a dawo da shi a waje. Amma maganan cewa an samu da yawa ko an samu masara wannan duka fa babu, ruwa ya cinye mana gonakinmu gaba ɗaya. Wannan shi ne matsalar mu babba yanzu a cikin Rugwange. A yanzun nan asibiti a cikin ruwa yake a ciki ai, wato sai da wanda aka aje ma'aikatan asibiti din da suka kwaso magani gaba ɗaya suka hayo da shi, da asibitin da makarantan da churches da masallacin gaba ɗaya a ciki suke da ruwa. To wasu mu ma gidajensu gaba ɗaya har ma an kwaso kaya an dan haye, yanzu wuri kam ya zama kaca kaca kawai.
To ko menene ma mahukuntan jihar Adamawa za su ce dangane da wannan batu, duba da cewa al'umma a mazauna yankin Rugwange dake karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa sun koka sakamakon matsalar rashin ababen jinya asibitin nasu da ma ma'aikatar kiwon lafiya na asibitin. Tambayar kenan da naiwa Dr. Suleiman Saidu Bashar, wanda ke zama shugaban hukumar ma'aikatan kiwon lafiya a matakin farko a jihar Adamawa, wanda ya bayani dalla-dalla har ma ya faɗi irin tsarin rukunan asibitotin da ake da su a wannan yankin. Amma dai ya koyi alƙawarin cewar zai sake tura ma'aikatansa domin bin ba'asi don a samu mafita a wannan yanki na Rugwange.
A wurin suna da asibiti guda 6, kuma ka san asibiti mu hawa-hawa ne, ba ma gina asibiti a kofar kowane gida na gado ko kowane anguwa. In daya muke so ba ward functional, a wancan ward din nan suna da asibiti room da jabi, akwai jaboli, akwai jaboliyo, akwai sai ore wanda former member ya gina. Kaga kwanakin baya ta sa mini pressure muka positive mai kata biyu shi wancan ni health post ba ma sa staff ma a health post because okay. Mana health post in the non technical person yake heading to chairman kuma yana da bias yace yana so ya gyara mutanen shi ne a wurin ya so ma gyaran ba a gama gyaran ba bai handover mana ba to in ba handover mana gyara ba asibiti bai zama yana hannun mu ba amma muna da staff daya a wurin koda ma yana wani abu yana dan skeletal ne amma na health post shine community ne suke dokan mutum su aje a wurin kana idan mutane za su zo aiki a bon asibiti ana use wurin as like a focus so we don't necessarily you must not have a technical staff a help us amma yes that tour head staff daya technical a wurin ba biyu bane yanda ka fada ba dai ne kuma ana gyara chairman yace yana so ya gyara asibitin shine yes tace to an gama gyaran za ta duba inda za ta yi posting additional staff tunda akwai other space for service delivery so it's well taken care of asibitin sannan maganan magani da maganan wannan amma na help us zama ba a je magani ma wurin sai ka ga dace kamar sauran asibitocin nan ne maganan magani will come in sannan kuma in ka duba asibitin bamban din just be kai wannan ba an kashe almost million naira kowane asibiti an kashe 4.6 million naira an sai musu equipment drugs duk da abubuwan suna da tsada they were able to buy those things that they needed but they don't have kamar wurin kayan karban haihuwa wasu sun sai magani depending on their need to kaga wance shi yake serving what so idan akwai problem a wani karamin asibiti health post za su tura zuwa health clinic to wanda ke sai dore in kwanakin ba when I went there ana gyaran asibitin member ya gina asibiti ba mu da asibiti a wurin to member ne ya gina asibiti shine sai yace mini zai bada mu mutura I took went to that place myself
Dr. Suleiman Saidu Bashir kenan shugabar hukumar kiwon lafiya matakin farko a jihar Adamawa wanda muka tattauna da shi kuma ya mana karin bayani yankin na Rugange dai yankin ne dake karamar hukumar Dole ta Kudu kuma wannan karamar hukuma tana dabda a fadar jiha domin tana tsakiyar tantangariyar jihar Adamawa kuma fadar mai martaba Lamidin Adamawa na cikin wannan karamar hukuma anan zamu ja birkin wannan shiri na wannan mako sai kuma makon gobe in mai duka ya dafa mana Lado Salisu Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
ku ishara ke ma wani yayi gidai moto da wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kaunan ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma Riguna sun kai goma sannan wani bada silifa duka Allah na kaunan ku wani yana da daki nasa in yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa da radi oba canja da kafet fa a daki handa kujeri na sa sanan wani ba shi da ke so duka Allah na kaunan ku Allah na kaunan ku shi dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abin sa gai ko da baka da aho wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko dukin da ya so bai wasa nake kuma ikon nasa o Allah sarki iko shin malaikin ka gane abunda tabara ibaka to malan daraka gode mutukan kuma kai butulci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakin yana tikaka su maraya suna canje ne koko hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna canje ne haba Allah ga.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.